أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da godiya a gare shi da ya bamu iko muka haɗu da ku wato a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi. Muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani. Na farko littafin Daf'u Ihamil Ittirabi an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani محمد الأمين الشنقيطي، دكما أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. كما يد مك تفيا يد مك يفدا سار يد مك أكو منا حد لتتفن يجود أبيو. ده ذا مك أكو للتفي أي مسوي كشيء سنة مش جن أبيو. تو أما سي مك أبين ده في كاو فائدة. سبوا ده ونن زي كاو ونن بياني كم ونن آية ونن بي كاو با. سي مك طريقة المقارنة كو طريقة واتو الجمع كنا بين الكتابين. ونن شيء أبين مك تفيا أكان ساب. تو a darasin mu na 17 wannan shine darasin mu na 18 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne akan wato cikin littafin Daf'u Ihamil wato Ittirab an Ayati wato Al-Kitab, domin shine ya kawo a karkashin aya ta 221 wanda shi mai littafin wato abin da bai kawo wannan aya ba. Kidan za mu dibi number ta aya akan ta muke tashi. Idan mun ga wancan malamin bai kawo ba, sai mu kuma cikin wannan littafin dan mu hada da tafan guda biyu. مالم مي دفعوا إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب أقرق شم مسألة تتلاتين دا أكو شيخ محمد الأمين الشنقيطي يكيتيوا قوله تعالى فترى الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات ككو أورمت مشركة حتى يؤمن حسيس إيماني مات مشركات أرنيا حرام ني أوريتا باب وتهجة ودى ذاك كاو دا هجة ذاك ساتة مسلم تيكو كو كاغتانا سوان الديني كو أبن دي كماد هكا أرنيا. هذه الآية ما لن يتشي ونا آية تدل بظاهرها تنانون أزاهر انت على تحريم نكاح كل كافرة ثم تشد أكافرة حرام نئة أوريتا. ويدل لذلك كما دقت كان أبن دكينون ونا قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر كدكو يريكو دعصم إجيا تأوري تالكوافر جمعيننا الكافرة ana cewa alkafirat wato jam'u taksir kuma ana cewa alkawafir kafirai mata ba a riko kaga nan hani ne na Allah. Kuma waqad ja'at ayatun ukhra tadullu ala jawazi nikahi ba'd alkafirat wadansu ayoyi kuma sun zo sun nuna ana auren wadansu kafirai wa hunna alharair sune alharair ya wadanda ba bayi ba alkitabiyatu wadanda suka ahlul kitabi kristoci kenan da yahudawa wanda suke akan addinin kristanci da yahudawa. Wa hiya qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum ta'amul ladina utul kitaba na ta'am malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine yanka abinda suka yanka. An gane ko na ahlul kitabi halal lakum halal ne gare ku wa ta'amuhum wa ta'amukum halal lahum abinda kuka yanka halal ne gare su. والمحصنات من المؤمنات ده مچه ايا ودا تكي مؤمنا كو ودا سكا كامي كانسو كينن. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ده كما ايا نن واتو شي محصنات كاممي دغه تشيكي مؤمناي ان غاني كو كوما ايا دوكا ينا ايا دوكا سنن كوما نا اهل الكتاب كاممي دغه تشيكين سو كوما ودا سكي ايا با بايي با ان غاني كو من الذين اوتوا الكتاب ندغه ودا اكا با لتافي. والجواب ملن يتي امسا ان هذه الايه آية الكريمة وانا آية مي جرما مي درجة تخصيص قوله تنا واتو كيب انشي تخصيص فدر الله ولا تنكح المشركات ككو او المشركة اي ما لم يكن كتابيات اذا مشركات كسان چي با دا اهل الكتاب بچي كنن با كريستا بچي با اكن الدين يهود تيتكي با بدليل قوله دومين فدر الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب كنن دماتا نسكن اهل الكتاب سوما انحالة تاموكسو. وحكى ابن جرير الطبري انجمالا يا يو حكايه الاجماع اجماعي على هذا اكن ونن kaga wato wannan amana ta ilimi kenan duk dake babban malami ne na duniya amma bai hana ce malam wani ya ce domin cewa malam wani ya ce ba zai rage masa girman sa ba wanda Allah ya niyyar bashi malam yace wa amma ma ruwiya an Umar min inkarihi ala Talha abinda aka ruwaito daga sayyidina Umar da yayi musu ga Talha tazawwuja yahudiyatin auren ba Yahuda wa ala Hudhaifa ga kuma yayi sayyidina Umar yayi inkari ga Hudhaifa tazawwuja nasraniyatin ya auri nasraniya wanda take akan addinin nasaranci kristanci kenan fa innahu innama kariha nikahal kitabiyat domin ya kyamaci auren matan ahlul kitabi li Allah yazhada an-nas fil muslimat domin kan musulmai su bar su guji ƴaƴan musulmai domin matan ahlul kitabi kyau gare su kuma ko ba kyau ba su suna fita irin ta tabarruji sai a sa tsammanin suna da kyau sai ma wani lokaci mutun ya kawo su gida sai ya ga na gidan ma sun fi su to sun iya kwalliya kuma daga cikin su akwai yahudawa suna da kyau sosai sai ya zamanto mutane su karkata gare su su bar ƴaƴan musulmai to ƴaƴan musulmai shinzini za su yi koko kaka za su yi aw li ghairi dhalika min al ma'ani malin yace koko saboda waɗansu dalilai dan ka a ce Umar Allah ya halitta Abu musamman waɗanda suke son su yi suka zuwa ga sahabbai ƴan shi a da wani sai a ce to kajiya Allah ya halitta Abu sayyidina Umar ya zo ya hana wasu sahabbai kidan kaga kamar Umar na fito ne da Allah a'a wannan at tafsiru ne ala dawil maqasid wata mushkila ce ya fahimta cewa in muka kalli an halatta muna auren ahlul kitabi matan suna da kyau na ƴaƴan su muka je muka kwashe su muka bar ƴaƴan musulmai to ƴaƴan musulmai za su je su aikata zina kuma ba haka Allah subhanahu wataala ke nufi ba qalahu ibnu jarir malan yace ibnu jarir ya faɗi wannan magana a ƙarƙashin wannan aya akwai bayani da ya kamata in ƙara akan wannan aya saboda amfanin dalibai wannan kuma ba dan ya nuna waɗanda suka yi waɗanda littafin na fi su ilmi ba a'a min babi wato iltiqat alfawaid in dan kawo waɗansu fa'idodi daga ciki shine cewa a nan waɗansu daga cikin malamai suna ganin kamar yadda shi malam ya faɗa cewa dan kada a bar ƴaƴan musulmai sannan a wannan zamanin yanzu musulmai da dama suna rayuwa ne a ƙasashen ahlul kitab a turai da America da sauran ƙasashen da suke akan addinin kristanci idan mutun yaje yana kwadayin samun takarda sai ya ga ya halatta ya aure ahlul kitab tun da ayi qur'ani ya ce a aure ahlul kitab waɗansu daga ciki kuma dama su ba zancen ma ahlul kitab ba tunda sun samu irin matan da suke so jajayen mata babu matsala malamai suke cewa halattar da wannan auren a yanzu yana da hatsari dalili waɗannan sahabban da aka faɗa ko da an ce sun aure su misali ko sahabban da suka aura ko alkur'ani ya halatta a wannan lokacin waɗannan suna ƙarƙashin daula ce ta musulunci kenan sai mun kalli mura'atuz zaman fil fatwa can yahudawan da kristocin suna ƙarƙashin musulmai a can kuma kai kana ƙarƙashin daula ce ta kafirai na biyu kai kana baƙo ita tana ƴar ƙasa na uku ko da ka samu takarda baka kai gare ta matsayi ba to sannan kuma na gaba ƴaƴan da za a haifa a can musulmi shi yake da iko akan matarsa za ta aihi ƴaƴa musulmai can kuma ƙasar su za ta aihan maka ƴaƴa ne kafirai domin idan ƴaƴanta suka tashi addinin da suke so za su yi kai kaga tana yiwa ta rinjaye ka kafin ma ƴaƴan su zo kai ka kafirta ko kuma ƴaƴan da ma za ta haifan maka ta mayar da su kafirai ya za a yi musulunci ya halatta maka ka ƙara al'ummar kafirai madadin ko marmukun ka ƙara al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ba da wannan fatawa mutlaqan ga malamai musamman ga waɗanda suke rayuwa turai a sake bincike fa a kadibi sharuɗa da kuma hamura'atu dhuruf wazzaman walmakan walmaqasid na shari'a kan mutun yaje ya abka a cikin tashin hankali wannan kenan mas'ala ta biyu nake son na dan ƙara bayani anan shine cewa malan ya kawo cewa wala tankihul mushrikat kakku auri mushrikai ahlul kitabi kafirai ne kuma mushrikai ne to amma malam bai kawo aya ba anan duk da ke tana yiwa a wani wuri zai kawo cewa mushrikai ne ahlul kitabi mushrikai ne domin a wajen yahudawa suna ganin Allah biyu ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah a wurin kristoci Allah ya kai uku duk da ke akwai sabani wani lokacin su ce akwai ruhi mai tsarki akwai yesu almasihu akwai Allah babba wasu su ce akwai Allah babba akwai Yesu almasihu akwai Maryam wasu su ce menene ga sunan dai almuhimmu su Allah ya kira su mushrikai domin da Allah ya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara almasih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون كاجا الله يتي wato ya tsarkaka daga shirkar da suke da shi kenan wannan nuna cewa ahlul kitab suna daga cikin mushrikat kenan sai zaman to nan shine ya sama mallan ya kawo al-kafirat kin amma nan ana nufin su ma mushrikai dan wani lokaci za a kira su kafirai wani lokaci za a kira su mushrikai kada wani malami ya ce mallan yayi kuskure saboda bai fahimci inda aka saba gaba ba ina fata an fahimce ni wannan kenan mas'ala ta gaba sai cewa karkashin wannan aya ahlul kitab da dama suna sukar musulmai su ce ai musulmi da suka ga matan kristoci suna da kyau da na yahuda sai suka ce ai qur'ani ya ce halat ne mu aure matan su amma mu kuma sai mun ka ce haramun ne mace musulma ta zama karkashin kafiri wannan tabbas haka yake ina fatan an fahimci duk da kyau dan su suna son su yi fatawa bil maqas su ce tunda an ce an halatta matan mu mu aure matan su halat ne mu aure matan su a'a mu musulunci ne yace bai yadda ba musulma ta zama karkashin kafiri amma munin tarhisi na rukhsa ce Allah ya muna bai wajabta mu ne cewa sai mun aure matan ahlul kitabi ba yana da kyau wasu wadu wannan fatawa ne cewa su ma kristocin ya kamata mu su aure ƴaƴan mu wannan ba gaskiya bane domin musulma in ta zama na karkashin kafiri zai iya mayar da ita kafira ina fatan an fahimci ni kuma Allah ya hana aba kafiri aure wala tunkihul mushrikeena hatta yu'minu kakku ba mushrikai aure sai sun yi mi sai sun yi wato imani kenan sai sun shiga addinin musulunci ina fata an fahimci ni ita ko wannan aya ba a samu abin da ya takhsisin ta ba sannan kamar wannan aya ta wala tankihul mushrikat sannan kuma su wannan amsa da suke bayarwa akwai abin da za a ba su ai mushrikai kala kala ne musulunci ya yarda musulmi ya aure musulma ya yarda musulmi ya aure mace ta ahlul kitabi me yasa kuma akwai mushrika wadda take akan addinin ardanci musulunci bai yarda musulmi ya aure ta ba akwai dalili saboda asalin yahudanci kafin a canza shi musulunci ne asalin kristanci musulunci ne babu wani kristanci babu wani yahudanci dukkan annabawan Allah musulmai ne haka ayoyi suka tabbatar annabi nuhu musulmi ne ayoyi sun tabbatar da wannan watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala llahi tawakkalt فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كاجا النبي نوح مسلمين النبي إبراهيم مسلمين التي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي يوسف مسلميني يتي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يعقوب دائنس مسلميني التي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون sannan kuma annabi Sulaiman musulmi ne Balqis ta faɗa lokacin da ta musulunta take cewa rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin tun farkon duniya addinin musulunci shine addini Allah ya ce wajahidu fillahi haqqo jihadi huwa jtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin malamai suke cewa huwa sammakumul muslimin annabi ibrahim suka ce shine dabiri yake kuma zuwa gare sa wadansu malamai suka ce a huwa sammakumul muslimin Allah shine ya sanya muku suna musulmai domin annabi nuhu musulmai ne musulmi ne kenan kafin annabi ibrahim koko dan suka ce a ku musulmi wadanda kuke bin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in mushrikai suna ce muku kuna akan addini na ba daidai ba huwa sammakumul muslimin raddi ne gare su annabi ibrahim shine ya sanya muku suna musulmai almuhimmu dai wadannan ayoyin sun nuna cewa addinin musulunci shine hakikanin addini kenan dan haka yahudanci daga baya ne aka ƙara waɗansu abubuwa aka maida shi yahudanci annabi Musa musulmi ne annabi Muhammad musulmi ne annabi Isa musulmi ne an gane ko hawariyun Allah ya ce wato abin nan falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala alhawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun su kansu musulmi ne dan haka kenan asalin yahudanci da kristanci musulunci ne sai aka cakuɗa waɗansu abubuwa aka sa ciki waɗanda ba musulunci ba to kenan anan sai musulunci ya halatta ma ka auri krista ko ka auri ba yahudiya saboda idan ta rayu tare da kai za ta ga cewa addinin ka shine musulunci ta tace akwai wurare daban-daban da kuka yi kamanceceniya ina fata ana fahimta ta sabanin arniya gumaka musulunci bai girmama gumaka ba kuma bai yadda da su ba kenan idan ka aure aurin arniya za a yi fitina mai yawa amma ita wannan ka yadda da addinin ta akwai ta fuskokin da kuka hadu akwai inda ta kuka rabu to shi yasa wani krista sai yazo ya ce wani musulmi kun cika son mata da yawa kun zo kun halatta ba kanku auren matan mu saboda kun ga suna da kyau eh amma mu kuma kun ce haramun ne mu aure na ku sai ce a'a ba haka bane musulmi bai zama musulmi sai ya yadda da annabi Musa annabin Allah ne musulmi bai zama musulmi sai ya yarda da annabi Isa annabin Allah ne to kaga wannan zai mutunta annabinta to kai kuma idan kuna son ku aure matan mu sai ka zo kai imani da annabin musulma sai a baka ita sai ce wannan ba za su yarda da shi ba to kaga wannan shine adalci na musulunci dan kaka sa tsammanin musulunci ya halatta aure kristani dan saboda kawai ana da bukata a aure mace ai kunciya da ita wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta karshe da zamu fitar akan wannan aya da wala tankihul mushrikati hatta yu'min da wala tankihul mushrikina hatta yu'minu na al mushrikat wannan ya nuna cewa musulunci baya kyamar zatin dan adam sifa da aka bayar shi yasa duk in ka ji fi'ili ya zo cikin alqur'ani ko sifa ta zo an gane ko shine ke nuna illa an kace mushrikat ba a ce baki ba fari ba dan kasa kaza dan kaza mushrika an kace Allah ba ruwansa da kasakka ba ruwansa da zamani ba ruwansa da kabila domin duk waɗannan abubuwa shi yayi su Allah shi ya kuwace kabila wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar sannan kuma Allah ya mutane da su san kabilu su san juna waja'annakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu yare duka Allah subhanahu wa ta'ala yi shi shina daga cikin abin da ke nuna akwai ubangiji wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wannan ya nuna maka akwai Allah ne sabanin halshe kuma ku san juna don ku so juna ko ku yi mu'amala da juna shi yasa Allah ya kabilu shi yasa Allah baya zargin wani da halittar sa dogo ko gazeri ko abin da ya kama da haka Allah baya zargin wani saboda dangantakar sa a'a aikin mutum shi yasa mushrikat yace mushrika ta da ta yanzu wanda a kasa kaza wanda a kasa kaza wanda a kabila kaza duk ba wanda yadda mu ubangiji ba aiki na shirka wanda shine daliban ilimi ya kamata su rinka mayarda ko masu bincike ma su mayar da al'amari su zuwa gare shi wato dan adam za a iya karatun aikin sa sai ai masa hukunci amma ba wai ana ma zatin sa hukunci bane domin mutum bai da zabin halittar da Allah subhanahu wataala zai yi wato ta kabilar sa koko tsawon sa koko kasancewar sa gajere to mas'ala ta karshe kuma wanda ya kamata in bayar a karkashin wannan aya shine tasirin yaren larabci cikin istinbatin hukunci hukunci na shari'a kaga nan sai Allah ce wala tankihu kada ku aura domin namiji shi yake aure nakaha yankihu kada ku aura domin namiji yana da izinin ya aure mace inde ba shari'a ta hana shi ba amma da yazo wajen mata sai ce wala tunkihul mushrikina kakku aurar da mushrik wato kanku aura ma mushrikai an gane ko hatta yu'minu har sai sun yi imani kaga wajen mata sai ce wala tankihul mushrikina ba domin mace ba zai ta iya bayar da kanta aure ba sai an bayar da ita aure kenan wannan ya nuna maka cewa ashe wilaya akwai ta cikin musulunci da dan qur'ani ji an ce cikin hadisi an ce la nikaha illa bi sadaqin wali yace to waye wali ina an ka kawo wali a tunki huka da ku aurar suwa kenan wannan ya nuna mace aurar da ita ake yi wannan ya nuna maka kijan cewa nahwun yana da tasiri a cikin wato abin nan da sarf domin nan ta'siru sarf ne fi istinbat al-ahkam shar'iyya nakaha ya aura an kaha ya auras mace sai a ce kada a aurar da ita domin a nuna maka akwai wali in babu uwa in babu uba babu ƴan uwa akwai shugaba fa sultanu waliyu malla waliya lahu to ƴan uwa kada na ja ku da dogon bayani saboda irin waɗannan mas'alolin suna da muhimmanci ne musamman game da rayuwar mu ta yau shi yasa muke dan wato karkata izuwa gare su duk da yake shi ɗaya daga cikin malaman bai jima da rasuwa ba amma dai waɗansu abubuwa ne waɗanda kowane zamani zaka iske akwai abubuwa da dama da suke wato faruwa a kowane zamani da kowane lokaci mas'alan mu ta gaba zamu dawo ne wato a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 227 domin shi ya kawo wato aya ta 227 kenan a cikin jerin yadda tafiyar take a mas'ala ta karkashin mas'ala ta 55 yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa in azamu talaqa idan suka yi niyya domin azma shine wato al-azmu shine al-qasdul mu'akkad niyya kakkarfa wadda aka karfafa ta ko aka karhafa ta Allah yace fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna dhalika lamin azmi al-umur kamar yadda cikin ayoyi to wa in azamu talaqa idan su mazajin suka yi niyya sun kai kokarin tabbatar da niyyar su ta saki fa inna allaha sami'un alim allah sami'un na mai ji alimun kuma allah masanina mallan yace wa azmuhum at-talaq niyyar da suka yi ta saki mimma yu'lamu abinda ake sani ne la mimma yusma'u ba abinda ake ji ba to kaga ne ya kamata ya ce fa in wa in azmu at-talaqa fa inna allaha alim sai allah ce sami'un to sai ce ah to ai niyya ita abu ce wanda ake sani menene amfanin kawo sami'un a wannan guri shi yasa wato fahimtar irin waɗannan littafan dole sai kana fahimtar meye dalilin da yasa aka kawo wannan magana mallan yace qulna muka ce al-ghalib abinda yake marinjayi annal azma ala at-talaq wato karfafa niyya akan saki wa tarkal fai'i da barin rashin maido mace kenan dawo da ita la yakhlu an muqawalatin wato bazai yiwa ba ya gushe yawo finta daga muqawala wato cece ku ce magana da magana an gane ko mutum idan ya saki mata misali za a samu ƴan uwansa ko waɗansu daga cikin mutane waɗanda za su iya bashi shawara wa damdama an gane ko damdama shine wato na ana nufin wato hushi ko kuma damdama shine halakar da abu fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha an gane ko za a samu magangana ko cece ku ce ko wani abokin sa yayin masa magana ko ko a samu rikici dai hatsaniya na sabani na abin nan shine yace wa in khala anha to koda kuma a ce a'a da ya saki mata ba ai wani tattaunawa ba annabi ba fala budda lahu an yuhaddisa nafsuhu to shi mijin ai wannan maganar ta sakin tana cikin ransa yana magana da ita misali ma koda wani bai tattauna da shi ba wayuna wato an yuhaddisa nafsuhu wayunajiha kuma sai yayi magana da wannan rayuwar tasa ganawa da rike nan bima azama alaihi na abinda ya qurra ya daura niyya wato akan sa wadhalika hadithun wannan magana ce la yasma'uhu illa Allah ta'ala babu mai jin wannan magana in ba Allah ba kama yasma'u waswasata shaytan kama yadda Allah yake jin waswasin da shaytan yake yi ma dan adam kenan sai zaman to komi boyuwar magana koda mun kaddarta shi mijin bai tattauna da wani ba kan mas'alar ai magana da yake yi a cikin ransa ai Allah ya santa shi yasa ma Allah a cikin alqur'ani wato yana kawuwar maganganun da mutane suke yi a cikin rayukansu Allah ce wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul kaji yahuda suna fada a cikin ransu kaga Allah ya san da wannan magana kenan shi Allah subhanahu wataala yana sane da ita Allah ya fada abinda annabi Yusuf ya fada ga ƴan uwansa lokacin da wato suka fadi wata magana Allah ce qalu in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makanan wallahu a'lam bima tasifun fa asarraha yusuf fi nafsihi malamai sun yi magana biyu anan yusuf ya boye wannan magana ya hadiye ta ko ya hade ta qala antum sharrun makanan wasu malamai suka ce a fa asarraha yusuf fi nafsihi yusuf ya rike wannan magana abin ga bai ya rike ta ya hadiye ta sannan qala antum sharru makana ya fada da baki akwai malaman da suka tafi akan wannan almuhimmu dai Allah yana jin abinda dan adam yake fada cikin ransa walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kenan Allah yana jin dukkan maganar da ake yi komi kasancewar tarboye ina fata an fahimci ne to wannan shine dalilin da yasa anka kawo suna Allah na as-sami'u da al-alim kafin mu je mas'ala ta wato gaba wanda dukkan malaman guda biyu sun kawo ta a karkashin aya ta 228 sai dai tana yiwa ko wani akwai fagen da ya kama saboda tana yiwa wani lokaci da malamai za su kawo aya a karkashin aya guda su taba mas'ala iri daya wani ya taba wani ya fi wani yin bayani mai tsawo koko tana yiwa ya kasance a wannan ya taba wani fagen akida ko wani fagen nahwu ko wani fagen sarf ko wani fagen balaga wani kuma sai su taba wani fagen wanda ba shi ba ina fata an fahimci ni shi yasa kar kai mamakin su kawo ayoyi wato bayani akan a karkashin aya guda anan zan taba wata mas'ala shine cewa sunaye na asma'ullahil husna a cikin alqur'ani suna buƙatar bincike mai yawa ba dan kadan ba ba irin yadda muke tunani ba shi yasa ɗaya daga cikin malamai na ƙasar Saudiya wanda yayi abin nan wanda yake da yayi zama shugaban ma'had na rabitatul alam al-islami ina ganin al-humaidi ne ke cewa asma'ullahil husna karatun su ta fuska daban-daban wato malamai ma da dama wani lokaci sun kitsayawa ai musu bincike ko hankali ba su tsaya ba ai musu bincike alaƙar su da aqida da hukunci ma'ana sunayen Allah suna da alaƙa da aqida suna da alaƙa da hukunci duk hukuncin da za a kawo sai ka ji an kawo an yanzu da anka kawo anka ce wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim Allah yana sami'un yana ji alimun masanina to menene alaƙar yanzu nan hukuncin fiqhu na amma meye alaƙa shi aqida ka gane in kai saba ma Allah cikin al'amarin saki akwai al'alimu Allah masani as-sami'u mai ji ya san duk abin da yake faruwa kenan kada ka sa tsammanin zaka tsere ma Allah duniya da lahira to amma rashin rabtukin wato sunayen Allah da farkon aya da ƙarshen aya sai kaga an zo an fassara sunayen kawai ba za a tsaya a fadi menene munasabar da ta sa aka kawo su a cikin aya ba wanda kowace aya ta da sunayen Allah suka zo ya kamata a yi mata wannan mas'ala ta biyu nake son in fitar shine an ka ce sami'un a cikin yaren larabci idan an ka kawo alifu da lamun sai a ce maka ma'arifa in nace ar-rajulu ma'arifa ne sananni in nace rajulun wani namiji ba a san shi ba to sunayen Allah akwai lokacin da suke zuwa da alifu wal lam akwai lokacin da ba su zuwa da alifu wal lam kaga nan fa inna allaha sami'un ba a ce fa inna allaha sami'u al-alim ba to sami'un in kace na kira alimun na kira shi ma Allah yanzu ya kuma na kira ba a san shi ba kaga lamari ya baci dan haka wannan ka'ida ta at-ta'rifu da tantakir ba a kai ta wajen Allah subhanahu wataala dan za ta dawo mu mutun ya koma kafiri ya ce Allah ya koma na kira kenan in kace Allah na kira na ai ba san Allah ba kenan wannan mas'ala yana da kyau ita ma dalibai ilimi su hankalce ta abu na gaba yana daga cikin abin da ya kamata a ce dalibai wato game da sunayen Allah a cikin alqur'ani musamman kaga in sun kazo da alifu wal lam in busu da alifu wal lam ba wace hikima ce kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadil samar ra'i a karkashin aya ta cikin suratul a'raf da aya ta cikin suratu wato fussilat inda suna Allah yazo sami'un alim da kuma as-sami'ul alim da yazo cikin fussilat ya kawo ɗaya daga cikin hikimomin da malamai suka kawo ba mu da lokaci mai yawa mas'ala ta gaba kafin ta ƙarshe shine cewa dama mun ce in sun zo da farkon aya da ƙarshen aya suna da munasaba kenan sai ka neme ta a ƙarƙashin kowace aya kaga ba hasini mai yawa na biyu sai al-muqarana me yasa sunayen Allah wasu suke zuwa tare sai kaga sami'un da alimun suna yawan zuwa ya kamata mu fahimci wannan to saboda ji da ilimi suna tafiya tare latifun khabir to duk suna Allah idan ka dauki ma'anarsa daya sami'un ai ya bada ma'ana alimun ya bada ma'ana to menene sirrin hada sami'un da alimun muqarana sirrul muqarana bainaha domin sami'un ya bada ji alimun ya bada ji to in an ka hada su za su bada kuma wata ma'ana ta daban shine jin da yana tare da sani sanin da yana tare da ji kaga wannan wata ma'ana ce wanda kuma hankalin dalibi bai kawo ta ba asrarul muqarana baina asma'illahi subhanahu wataala yana da muhimmanci dalibin ilimi shi ma in yi bincike kan wannan ayoyi da dama zai samu sannan kuma misali kamar da Allah ce liman al-mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar malamai suke cewa galibi sai ga Allah ya kawo al-wahid da al-qahhar al-wahid yana nuna Allah makadaici na al-qahhar marinjayi na daga qahara shay'a ya tankwara shi to kaga sai ga cikin qur'ani Allah yana kawo shi liman al-mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar ga Allah ne wanda yake makadaici kamar yadda zo kuma wato qul illahu khaliq kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar a cikin suratul ra'd miye sirrin wahid da al-qahhar suke yawan zuwa sai malamai suka ce al-wahid yana nuna Allah makadaici al-qahhar marinjayi saboda rinjayar da ba ta Allah ba tana buƙatar taimako shugaban ƙasa rinjayar sa tana buƙatar waɗanda za su taimaka masa yanzu idan ina son in rinjayi waɗansu mutane ta fuskar wani aiki akwai dole sai na buƙaci taimako yanzu misali gwamnatin ƙasar America tana da buƙatar sojoji tana da buƙatar 'yan sanda tana da buƙatar masu ba da labarai tana da buƙatar makamai tana da buƙatar kaza tana da buƙatar kaza babu halittar da za ta rinjaya ita kadai zaka iske tana buƙatar mataimaki to amma rinjaya ta Allah shi Allah wahidun ne kuma qahharun ne makadaici ne kuma rinjayarsa ba sai ya buƙaci taimakon kowa ba ina fata an fahimce ni domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai abu na ƙarshe da zan kawo anan da an kace sami'un Allah sami'un mai ji ne mai jin mi kaga ba a kawo ba alimun masani na ba a kawo mi ya sani ba to anan abinda ake son daliban ilimi su fahimta cewa shine yana da alaka da aya shi yasa zaga malamai sun ce sami'un li aqwalihim alimun bi nawayahum kina Allah sami'un yana jin maganar su matan da mazan ku wadanda al'amarin auren ya shafe su tunda ana zancin saki ne da aure wato saki kenan yana da alaka da aure alimun Allah kuma masani na ga abin da niyoyin su mazajen da matan ko kuma da wadanda al'amarin armen ya shafa to anan sai ka gane cewa dan an malamai sun fassara cewa nan niyyar miji ake nufi ko fadar miji ko mata ko abin da ya kamata haka a'a saboda ayat tana da alaka ne da zancin saki da aure sami'un Allah yana ji duk abin da ka san ana ji Allah ba a keɓance komai ba komai Allah yana jin sa alimun duk abin da ka san ana sani Allah ya san sa. Kinan nan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa sunayen Allah dan kaji an ba da misalin Allah yana jin kaza ko Allah ya san kaza ko Allah yana da iko akan kaza a ba shi duk abin da ka san yana da alaka da sunan to ya tabbata ga Allah. Sai dai wajen tafsiri ana iya baka misali a ce Allah bai jin kaza ne ko saboda an kalli farkon ayar ko maudu'in da ayoyin suke bayani amma ba shike takaita jin Allah ga wani abu ba. Ba abin da Allah baya ji, ba abin da Allah bai sani ba. Wannan ita ce akida wato ingantatta ta musulmai ta ahli sunna wal jama'a kuma ita ce akida ingantatta. Wallahu ta'ala a'lam. To dan haka wannan shi ne abinda zan iya cewa game da sunayen Allah a karkashin wannan aya. Zamu je a mas'ala ta gaba muka ce malamai wato sun kawo wannan aya kinan zamu fara da a cikin littafin Daf'u Ihamil Ittirab an ayatil kitab a karkashin aya ta 34 domin shine ya kawo ya fara da farkon aya. Malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu matan da aka saka sifa ne domin akwai annisa'u gaban shi kinan ko abin da ya kama da haka wal mutallaqatu matan da aka saka yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna da kawunan su thalathata quru wato jini uku an gane ko jini uku na al mutallaqat muka ce sifa ne kuma labari ne ake bayarwa amma umurni ne nan wato khabarun ne urida bihi wato al amr ko al insha kamar yadda suke fada a karkashin aya ta 228 cikin suratul baqara a mas'ala ta 34 a cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malan yace hadhihi al ayatul karima wannan aya tadullu bi zahiriha tana nuna da zahirinta ala anna kullu mutallaqatin duk matar da aka saka ta'taddu bil aqra tana yin idda ne da al aqra shine wato jini ko kuma wato tsarki an gane ko aqra wa qad jaa fi ayatin ukhra yazo a cikin wadansu ayoyi anna ba'd al mutallaqati wadansu mata da aka saka ya'taddu bi ghairi al aqra wato suna yin idda ne bi ghairi al aqra ba tare da jini ba. To kenan yanzu nan an ce wal mutallaqat in mun dauki al jinsiya ce kenan ta shafi duk jinsin matar da aka saka an gane ko koko wal mutallaqat in ahdiya ce to ya shafi wadannan mutallaqat kin to yaya ne zamu yi mu bambance sai yace kal ajaiz malam yace to su tsohi tsofaffin mata wadanda su ba su haila wannan ayi ba ta shafe su ba was sagair da kuma mata kankana wadanda ba su kai haila ba mace mai shekara 7 ko 8 ko 9 duk da yake yanzu ana cewa haramun ne musu aure wanda mas'ala ce wanda in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure Aisha tun tana da shekara 6 an kai ta tana da shekara 9 nasoshin da suka inganta sun tabbatar da wannan wannan abin da ya kamata musulmai su gane shin wai duk musulmai ne dole sai sun yi wannan shin auren mace karama wajibi ne abin da turawa suke yakar mu da shi dole ne ai aure yana da sharuɗa yana da dokoki yana da abubuwan da ya kamata a hankalta ma in an ce abu halatu ne ba an ce abu wajibi bane da haka su daina yakar mu da irin waɗannan ababen almansusu alaiha biqaulihi fadar Allah wallahi ya isna min almahid matan da suka yanke kauna daga haila an gane ko ila qaulihi wallahi lam yahidna kinan malan kawai sai dan abin nan dole kenan sai mun kawo ayar saboda nan wurin bayani ne wallahi ya isna min almahid matan da suka yanke kauna an gane ko daga haila min nisaikum daga matanku inirtabtum idan kuna shakka wannan inirtabtum ba fassara ta zahiriya bace sai in ana shakka a nan inirtabtum an kawo shi akan wato halin da lokacin da musulmi misali bu san hukuncin ba suna shakka amma a yanzu tunda Allah ya saukar da aya babu zancen wata shakka don haka mazhabu zahiriya nan ba zai ci ba inirtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur iddasu wata uku wallahi lam yahidn da matan da busu taba yin haila ba kenan busu kai inda za su yin haila ba kenan su watan wato maccar da asalin haila ana yi ne da jini ko tsarki kenan yin wanke jinin an gane ko guda uku kenan to amma in aka samu matsala wani abu ya gito to waɗanda su ba sa ganin jinin ya zamu yi sai Allah ya ba su suko zokaci kenan sai aka ba su wata uku wa kal hawamilil mansusi alaiha da kuma mata masu ciki waɗanda su kuma an ba su nasu wa ulatu bi qaulihi fadar Allah wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun waɗanda suke masu ciki ajaluhunna suko ajalin su an yad'na hamlahun shine cewa wato so lokacin da suka haihu kenan mace idan tana da ciki to shikenan da ta haihu magana ta kare sai ya zamanto ta kare idda ma annahu jaa fi ayatin ukhra ya zo anna ba'd al-ayat cikin wadansu ayoyi la iddata alaihinna aslan wadansu mata ba su da idda gaba dai ma kwata kwata wa hunnal mutallaqatu qabla ad-dukhul matar da aka aura kafin akai ta gidan miji an gane ko sai miji ya sake ta qabla ad-dukhul kinan wa hiya qawluhu ya ayyuhal ladhina amanu fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ku dan duka kai imani idza nakahtumul mu'minat idan kuka auri mata mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba kuda wato wata idda akan su wadanda za ku lissafa mu wadda za ku lissafa musu aya ce cikin suratul ahzab a ayata wato 49 والجواب عن هذا ما لن يتشي جوابي قوانق آية وهو أن آية والمطلقات آية المطلقات إمن أتي الجنسية تبا أهدية با عامة تاشا في قوة أميماتا وهذه الآيات المذكورة وأن آيكم دا أكفتا أخص من هاكي ننسون كيبا نتشي وأن سماتا بند وأن دبسكي حيلا با بند وأن دا سنينكي باسا وغنين حيلا سوف في دا كما ما تدكي تكيد تكي فهي مخصصة لها زاسو تخصيص حكمتين wannan fa hiya idan min al-amil makhsus malan yace shine daga cikin aya wanda dake an yi takhsisin ta wannan aya in uwa musulmi tana dauke da masaloli masu yawa nanan ga daga cikin abin da zamu fada kafin lokaci ya muna halin sa da aka ce quru wadansu malamai sun fassara shi abin da ake nufi da haila kidan mace idan ta yi haila uku to shikenan idan wadda take ganin jini ci ta fita daga cikin idda wadansu malamai suka ce alquru jam'i ne na alqaru duk da kin sun ce suna cewa jam'i ne alquru ina fata an fahimce ni kenan ma'ana yana dauka alqaru ko alquru shine cewa tsarki kenan sai mace ta tsarkaka wadansu malamai suka tafi cewa shi alqaru ko alquru yana dauka jini da haila kenan sai mace ta hada wadannan guda biyu ina fata an fahimce ni sabani ne wanda yake za ku gane shi a cikin littattafai musamman mas'ala ce mai girma kwarai da gaske amma idan muka dauki cewa jini uku wadanda suka ce mace sai ta yi tsarki da wadanda suka ce jini uku kenan idan mace aka sake ta tayi jini daya tayi jini biyu da ta shiga na uku ga wadanda suka ce haila ake nufi kenan wato ta fita daga cikin idda kenan haila tana karewa jininta ya yanke kenan ta fita daga cikin idda wanda suka ce tsarki kenan idan tayi jini daya tayi jini biyu tayi jini uku za a jira sai ta yi tsarkaka ta je ta yi wanka sannan take fita daga cikin idda kenan mijin yana da damar da zai dawo ta nan da samaratul khilaf lokacin da miji zai iya dawowa da matarsa wadansu malamai kuma sun ka tafi cewa duka ma guda biyu din a hada su a ce jinin da haila ake nufi tun da mushtarak ne ai aljam'u bainaha a jira sai ta yi wankan sannan take fita daga cikin haila mas'ala ta gaba shine malamai nan akwai tasirin luga wani lokaci wajen tarjihi bayan ma wato ka'idodi na shari'a wadansu malamai suka ce da aka ce salasata quru abin da yake nufin cewa tsarki ake nufi domin daga uku zuwa goma a larabci idan namiji ne za a ce wato za a kama shi ta'un idan kuma mace ne to ba za a kama shi ta'un ba kenan salasatu rijalin ashratu rijalin sai a ce salasu nisa'in ashru nisa'in to da wasu daga cikin malamai suka ce wato nan da aka ce salasata quru'in kaga at-tuhur mudhakkar ne an kalli ma'anar sai aka ce salasata quru ba a ce salasa quru'in ba domin inda an kalli al-haidatu da sai a ce salasa quru nan ma yana nuna maka cewa tasirin yaren larabci wajen istinbati na ahkami na shari'a a karkashin wannan aya kuma da balan ya kawo hukumce-hukumcen mata ya kawo idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna nan ma akwai wasu masaloli masu muhimmanci wannan ya nuna cewa mutun zai iya auren mace kafin a kawo ta ya sake ta an gane ko wanda kuma idan matan nan misali uwa ce ya saka kafin ya shiga da ita yana iya auren erta ma'ana tunda bai shiga da ita ba kamar yadda aya ta yi bayani a cikin suratu wato an-nisa allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum mace idan ka aure uwa kafin ka shiga da ita ka sake ta to in kaga ita kana so musulunci ya yadda duk da yake mun san abu ne wanda zai wahala ita ta yadda ayi wannan kana aiki gare ta malamai sun ba da ta'alilin cewa kishin da ya za ta yi akan zuwa ga mahaifiyarta bai kai kishin da uwa za ta yi ba uwa tana iya hakuri sabanin ya ba za ta iya ma mahaifiyarta hakuri ba shi yasa musulunci ya halatta wannan duk da yake ma waɗansu daga cikin ra'ayuka da aka kawo ko yace ka aura idan ka sake ta kafin kai dukhuli da ita zaka yi auren wata abu ne da wanda yake mai wahala duk da yake da hukuncin shari'a da ta riga ta bayyana shi sannan kuma wannan ya nuna cewa malaman da suke cewa idan mutun yace in ya aure mace an gane ko to idan ya allaka wani sharadi akan ta cewa zai wato tasaku to misali kenan cewa da ya aure ta kuma matan nan tasaku wanda wasu suna da irin wannan aqida cewa kace idan na aure wanci to tasaku koko idan nayi aure a gari kaza matan nan tasaku to sai wadansu malamai suka ce to ai sakin ya tabbata da ka aure ta kai tasaku malamai suka ce a hukuncin bai kama ka sai mi sai in an yi aure sannan zaka kawo sharadi domin da Allah ce idza nakahtumul mu'minati idan kuka aure su sun zan matan ku sun matallaqtumuhunna sannan kuka sake su to idan baka aure mace ba ya za a yi maka kawo wani hukuncin cewa in na aure mace tasaku asalan ba matar ka ta bace don haka wannan ya zan laghaw duk da yake wadansu malamai sun kawo su na kawo wannan ne saboda mas'aloli ne da suke da muhimmanci mas'ala ta karshe idan mace aka aure ta aka sake ta kafin a shiga da ita to shine malamai suke kawo akwai abinda ake kira wato shin sadakinta idan an yanke mata sadaki an gane ko to tana da rabi idan kuma ba a yanke mata sadaki ba aka je aka yi aure shi ake cewa nikahut tafwid wanda ana jiran cewa in an dawo sai a yanke mata sadaki sadaqul mithli in bai yadda ba kuma a je gidan alkali a dibi irin ta kona wa sadaki ya cancanta a bata to ala ayyati hal dai idan aka yanke mata mace sadaki aka rabo da ita kahin akai ta rabin sadaki annata sai in miji ya yafe ko in ta yafe masa amma idan ba a yanke sadaki ba an ce to za a daura aure daga baya a zauna a ga abin da ya kamata ko kuma za a je a yi sadaqul mithli sai kuma auren ya mutu to nan ba ta da wani abu sai dai ya bata wato mut'a kamar yadda malamai suka yi bayani dan haka dai a karkashin wannan aya dai malam ya nuna mana cewa akwai abin nan sai mas'ala ta karshe a karkashin wannan aya shine abin da ake kira tadakhulul idad idda ta shiga cikin idda wanda shi ma yana da kyau mas'ala ce wanda tana da rikici kwarai da gaske malamai suke cewa ita mace idan wato ta zamanto ba mai ciki bace to za ta yi idda ne da aqsal ajlaini duk da yake wadansu sun dauke shi a aqsal ajlaini kawai za a dauki mafi nisa ko mai ciki ce ko ba mai ciki bace ina fata an fahimci ne yanzu misali mace ce mijinta ya saki ta saki daya mun ce za ta yi jini uku to tana nan ta yi jini biyu sai Allah ya ma mijinta rasuwa to idan mun kalli iddarta ta farko sai mu ce sauranta jini daya idan mun kalli mijinta ya mutu za ta yi mi za ta yi wata hudu da kwana goma to shi yasa ita yanzu wannan za ta tashi daga wadancin sai ta koma zuwa wata hudu da kwana goma domin idda akwai haƙƙin miji kuma akwai haƙƙin Allah subhanahu wataala da fatan mun fahimci wannan matar da misali jini uku take yi wa matar da misali wata uku karama wadda bata kai aure ba ko ku wadda ta riga hatta tsufa to ita ko wannan yaya hukuncin ta zai kasancewa to sai malamai suke cewa anan mace ce yanzu tsohuwa ce mijinta ya sake ta tayi wata mukaddarta wata biyu sauran wata daya ko tayi wata biyu da rabi sauran kwana 15 sai mijinta ya mutu to idan sakin ba na uku bane tunda dai ja a wannan lokaci ba matarsa bace idan saki na ɗaya ne ko na biyu to yanzu kwanan nan sati biyu da suka yi mata saura kuma yanzu mijinta ya mutu to sai a ƙara mata ta'taddu bi aqsal ajlain to amma matar da take mai ciki ce ita ba ta tafiya akan wannan hukunci ba a cewa yanzu misali mace ce tana da ciki sai mijinta ya sake ta da mijinta ya sake ta yau sai ya rasu yau to bayan ya sake ta yanzu iddar da za ta yi kaga ta saki ana jiran ta haihu yanzu kuma mijinta ya mutu to yanzu sai a ce ta yi wata hudu da kwana goma ita mai ciki ba za ta shiga cikin wannan hukunci ba shi yasa sanin tadakhulul idad a cikin fiqhu babi ne mai hatsari dalibai kada su yi kokarin bada fatawi a cikin wannan domin idan ka ce mace kowace wata hudu da kwana goma za ta yi to ita mai ciki sai ka fitar da shi daga ciki domin yanzu misali muqaddarta yadda za mu gane bayanin da kyau mace ce mijinta ya mutu sai aka ce za ta yi wata hudu da kwana goma ina fata an fahimci ni to yanzu idan ka ce za ta yi wata hudu da kwana goma cikin ta wata ɗaya ne da shi to yanzu sai aka yi wata hudu da kwana goma ga ta da wata biyar da kwana goma kuma ga ciki kaga idan za ka yi aiki da zahirin nassin da ka ba da amsa shi kenan sai ka ce ta yi ta idda ita ko auren mace mai ciki ai kaga abu ne wanda ba zai yiwuwa ba shi yasa ita mace mai ciki haihuwarta shi ne ƙarshen iddarta mu fahimci wannan da kyau dalibai saboda mas'aloli ne masu hatsari misali shi yasa malamai suke fitar da wata mas'ala cewa mace tana iya mutu wato mace ce yau za ta yi gado yau za ta yi miji wanka ya mutu yau kuma za ta yi aure sai abin ya bada mamaki sai malamai suka ce a babu wani matsala misali mace ce mijinta ya mutu yau tana da ciki bayan ya mutu yau ta yi masa wanka ta kare an kai shi makabarta ana dawowa sai ta haihu shikenan tana haihuwa ta fita idda sai a bata gado kuma yan akwai wanda ga son ta sai a daura aure magana ta rige ta kare wannan matsala ce wanda malamai suke kawowa dan bugar da hankulan dalibai ko su goda ma dalibai akwai sauransu cikin karatu ko da yake ba mu san niyya ta mutane dai Allah subhanahu wataala shine ya santa mas'ala ta karshe a karkashin wannan aya da malamin ya kawo alquru'u kalimata alquru'u asalin qira'a da larabci shi na nufin jama'a an gane ko tattaruwa abubuwa wato an sanya majinin haila suna alqaru kuko alquru'u kamar yadda suka ce ana cewa alquru'u ma shine wato li'annahu wato yatajamma'u fil rahim domin yana haduwa ne a cikin mahaifa shi yasa ita kalimata alqarya suka ce an samu ta asali daga alqarya ne domin makanun yajtami'u fihi an-nas wato gari ne wuri ne wanda yake yana hahhada mutane shi yasa idan kaga kalima ta zo a larabci in ka dibi asalinta zaka iske akwai alaka tsakanin asalin ma'anar da wato aka kawo mata to ƴan uwa ina ganin wannan shine abin da zan iya cewa a karkashin wannan aya a gurguje da mas'alolin da suka dan bijiro na ga muku muna kawo wadansu mas'aloli saboda malamai suna kawo wani abu kuma sai muga cewa cikin darasi ana iya ƙara wata fa'ida dan saboda abin ya amfane mu gaba daya to a karkashin aya ta 228 zamu koma cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi shi ma yayi bayani akan wannan aya amma a wata gaba yake a mas'ala ta 56 yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce wa bu'ulatuhunna mazajin su su matan da aka saka a haqqu bi raddihinna su suka fi cancanta su dawo da matan su da matan su fi zalika a cikin lokacin saki wala haqqa lin nisa'i fi raj'a su mata su ko ba su da haƙi wa af'alu wa af'ala kina an kawo af'ala da larabci yaqtadi al-ishtirak yana nufin abu yayi haduwa kina idan aka ce mazajin su suka fi cancanta to su suka fi cancanta da wa ita mace ba ta da izini a ce ta fi cancanta ta dawo kanta don ba ta da izini to sannan kuma lokacin da aka sake mace wani bai da haƙi balle a ce mijinta ya fi cancanta قلنا مالن يتي المراد ابين دا اكي نوفي ان الزوج اذا اراد الرجعه اذن يسو يداو دا ماترسا او ابت تقي وجب ايثار قوله على قولها سي افيفي تا ماغانسا اكن تاتا لان لها حقا في الرجعه تنا دا حقي اكن واتو داو دا ايتا كنا ان كلي حقنسا kamar yanzu mutun ya saki mata saki dai ko saki na biyu mace bata fita idda ba muci ce yana son ya dawo da matarsa zaka ga musamman ya an samu matsaloli koko mace misali ɗan uwanta suna ganin kamar abin da aka yi mata ba su son ta dawo kawai su ce musu yadda ba wannan ba haƙin mahaifi bane ba haƙin wale ne bane haƙi ne na miji idan yace zai dawo da matarsa wajibi ne in dai ba tutar da ita zai yi ba kuma wannan koda zai cutar da ita ai sai an dawo ne za a sanin zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba amma zaka ga wadansu da amace ta yi tashi sai su ce ba za a ta dawo ba ko ko in an samu matsala ya sake ta saki dai ko saki na biyu yana da izinin ya dawo da ita su ko su ce ba su yarda ba to na ake samun matsala wadansu ce ba za ta dawo ba shi ko mijin bai saki matarsa ba bayan ya ce ya dawo da ita ta koma matarsa sai su ce ba za ta dawo ba sai su je su bari ta kare idda ita kuma ta kare idda ba domin ta zama matarsa su je su yi mata aure sai ayi aure sama aure ya zamanto matsayin zinaci yar su take yi ko yar uwarsu wal iyazu billah dan haka a rinka tunani kuma a rinka kai magana wajen waɗanda suka san addini musamman wuraren yanke shari'a dan ka aje ayi babin nan wannan mas'ala tana da ƙarfi da mijin aka ce a haqqu bi raddihinna fi zalika malamai suke cewa anan a haqqu yana nufin suna da inci ne domin af'ala ba kowane lokaci yake zuwa cikin alqur'ani nufin abu yafi wani ba wato akwai abin da ake kira ismu tafdil maslubul afdaliyya wanda an kawo shi ismu tafdil ne amma an cire masa an zare masa cewa wane yafi wani cikin alqur'ani yana da yawa misali a cikin suratu hud lokacin da mutane annabi lutu suka ga ba an yi bakin mutane sun sa tsammanin bakin mutane ne mala'iku ne sai yace haula ibanati waɗannan ƴaƴana ne mata waɗanda yake so wato hunna athharu lakum su suka fi tsarki gare ku ba shi na nufin su suka fi tsarki ba domin inda su suka fi tsarki kenan zo ma da namiji yana da tsarki a hunna tahiratu lakum su ne suke da tsarki gare ku domin Allah ya faɗi wannan kuma a cikin suratul rum wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi kaga sai ce wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake kagar halitta kuma ya sake mayar da ita wa huwa ahwanu alaihi mayar da ita shine mafi sauki ga Allah shi ko Allah ba a cewa ga abin da fi sauki gare shi da halittar ta da maida ta duka inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun shi yasa nan wa bu'ulatuhunna mazajin su ahqqu bi raddihinna su suka cancanta su mayar da su ba dan akwai wani mutum ba wanda zai da izinin ya ce za ta dawo fi zalika a cikin lokacin idda kenan su adda yanci ba wai ba a ce abin nan waɗansu malamai kuma suna ganin a'a kamar iyaye suna iya tursa samu miji ya dawo da matarsa in an san mata ce ta gari saboda sabani ne aka samu na rayuwa wannan ɗaya ne daga cikin ababen da malamai suka yi bayani sai a ƙarƙashin wannan aya da yake shine bayanin mu na ƙarshe duk da yake akwai dan ƙarin bayani da malamin ya kawo amma ba za mu samu damu kawo shi ba sai in Allah ya ba mu iko a darasi na gaba kenan mutun ya diba cikin al-haqiqah shar'iyya na Umar bin Salim Bazmul a wajen wato wannan al-mustalahat al-haqiqah shar'iyya ya kawo wannan bayani da sauran littattafai malamai suna bayani ismu tafdil a wani lokaci ba yana nufin ba abun nan haka yake Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani da yafi alkhairi gare su a'a shine alkhairi gare su domin kafirci babu alkhairi cikin sa kada kaje ka fassara alqur'ani da hatsari ina fata mun fahimci kalma ta khairi ba kullun take zuwa cikin alqur'ani tana nufin shine a mafi alkhairi ba Allah ya ce walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani lakana khairan lahum da kafirci shine mafi alkhairi gare su ah to kenan in sun ka zabra akan kafircin su alkhairi ne balle a ce shine mafi alkhairi a'a shine alkhairi gare su dan kawai ne fassara wannan ya ce to ai dama kristanci da yahudanci ma Allah ya yarda ahlul kitabi su tabbata akan addinin su amma da za su shiga musulunci da shine mafi alkhairi wallahi ai hatara mas'ala ta karshe ƴan uwa musulmi da Allah ce fi zalika yana nufin a cikin lokacin idda miji ya fi cancanta Sheikh Ibn Uthaymeen idan mutun ya duba cikin wato tafsirin sa wanda aka kawo yake cewa da aka ce fi zalika koda mace ta kare idda to in tana son mijinta shi ya fi cancantar ya aure ta dan nan an ce fi zalika a cikin lokacin idda to in ta kare idda ai ta san kowa yana da haƙi yace to kuma koda ta kare idda mijinta shi ya fi cancanta in tana son shi ya dawo gare ta domin shi yana da wani haƙi na zama tare da ita karshenta akwai ƴaƴa zaka iske kuma waɗansu mutane bayan ta fita idda ana son a dawo da ita sai ka iske waɗansu ba su kallon ƴaƴan ma kuma ƴaƴanta ta haifa koko ba su kallon ta taba zama da shi mijin ta ji karshenta an yi sabani ne yanzu kowa ya san amfanin wani ta rasa shi ya rasa ta kowa ya ji inda yake da kuskure ana tunanin a gyara sai ka iske family sun zo sun shiga sun hana wannan Sheikh ɗaya daga cikin malamai dai Ibn Uthaymeen ya tafi akan wannan ra'ayin cewa koda mace ta kare idda mijinta in dai tana son mijinta shi yana so wato shi fi cancanta domin aya ta zo wa idza talaqtumun nisaa fa لغنا أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف wannan ya saki mata ne daga baya an samu sabani kuma yana son ya dawo da ita aka hana alqur'ani tun yana sabka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan qadiya ta faru da wani sahabi aka ce a'a kada a hana mace ta dawo zuwa ga mijinta duk da yake nan ba a sani ba ko akwai wadansu suna kaunarta suna son su aure ta shi yasa aka hana amma dai wannan yana nuna cewa miji yana da haƙi kwarai da gaske tsakaninsa da matarsa ƴan uwa musulmi wannan ayoyin ina ganin ku wannan ayar gaba ɗaya ta canye muna lokaci da ita da wa'in azamu talaq amma kuma bayani na karatu dole sai ana dan kokarin fayyacewa saboda mu fahimci karatun ba karatu mai yawa muke son mu yi ba muna son mu fahimci karatun ne to nan ya kamata mu dakanta a wannan darasi namu insha Allah ta'ala darasi na 18 sai zuwa gaba in Allah ya ba mu ikon sake haduwa da ku abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure a matsayin mu na kananan dalibai kuma a matsayin mu na ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh